الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة أبو جواتها رمضان هجرة تدخل كيف تدار بين دبقي yazo daidai da 20 ga watan biyu shekara ta 2026 zan fassara karshen suratul jasiya insha Allah kuma za mu sake maimaita aya ta 28 shi wannan karatu yana dauke da bayani na biyu ne akan gurbanar ranar misali Allah madaukaki ya ce wa tara kullu ummati
jasiya kullu ummati tud'a ila kitabiha al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun
Allah madaukaki ya ce wa tara kullu ummatin jasiya za ka ga kowace al'umma tana gurfani barika ala ruka kowace al'umma tana ta durkusa akan gwiwoyinta shine Allah madaukaki ya ce kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafinta wato littafin da aka rubuta ayyukansu a ciki za a ba mu kowa littafinsa idan mutumin kwarai ne a ba shi littafin ta hannun dama mutumin banza a ba shi littafinsa ta hagu kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun a yau ne za a saka muku abinda ku kasance kuna aikatawa babu shakka ranar hisabi ita ce wannan ranar da Allah madaukaki ya ce wa kowace al'umma za ka ganta ta gurfana ranar hisabi illa dai kamar yadda muka gabatar da bayani akwai fassara biyar da malamai suke ma wannan kalma ta aljafiya za ka ga waɗannan bayanai a littafin tafsiri kamar tafsirin al-Imam al-Qurtubi da tafsirin al-Imam Abu Su'ud idan aka ce za ka ga kowace al'umma tana gurfani, ma'ana ta farko shine jaziya annabi na yajlis ya annabi yajlis ala turafi asabihi, wato mun ce shine wanda fasara ta farko shine wato idan aka ce kullu ummatin jaziya ana nufin zaka ga kowa yana tsayuwa akan manyan yatsun kafafunsa, wannan fasara guda kenan. Don haka kalmata aljaziya ta dauki ma'anar aljaziya. Na biyu, idan aka ce aljaziya ana nufin almujtami'a, zaka ga kowace al'umma an harhaɗa su, wato jama'a suna haɗe a wuri guda. Wannan ita ce fasarar Abdullahi bin Abbas, kuma mun kawo dalilai waɗanda suke nuna gaskiyar haka ɗin, saboda an samu hadisai daga manzon Allah waɗanda suke tabbatar da ma'anar aljaziya shine almujtami'a. Sai na uku, almutamayyiza, idan aka ce zaka ga kowace al'umma jasiya ana nufin mutamayyiza, wato kowace al'umma an ware ta, an bambanta ta, saboda ka mutane ba wai a hautsinsu suke ba, mutane ba a hautsinsu suke ba. To wannan ita ce fassarar Ikrima maula Ibn Abbas. Sai zama kowane kowace fassara akwai wani babban malami da yake riko da ita, ko dai sahabi ko kuma tabi. Fa fahimta ta Ikrima kullu watara kullu ummatin jasiya, ma'anan ta mutamayyiza, kowace al'umma zaka ganta ta ware kanta, kamar yadda Allah yake cewa wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimu. To kuma kamar yadda ya zo a suratul Fussilat aya ta 19, ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. رانا دزا أتترو مكيا الله كيف وجاء تزاك أنا تتريسو أنا تتريسو يوزعون وطو أنا تتريسو بدا أبري وني شبو چكين سوا. دومي حقا يسا كوو تعلقوما الله إنا والي كإتا كأي. دومي حقا يسا متين جارة حلنسا إذن كا جارة حلنكا زاك تشدى a cikin jama'a waɗanda suke da kyawun hali. Idan halinka ba shi da kyau, za ka tashi ne a cikin jama'a waɗanda suke da munin hali, wanda shi ne abinda Allah ya faɗa kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kaga, don haka kowace al'umma za a ware ta ne ita kaɗai mutamayyiza. A suratul Naml aya ta 83 Allah ya ce wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan, fawjan bima'ana aljama'a mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuzaun. Kaga ya gwada cewar a lahira Allah yana tattara mutane ne masu hali guda, yana haɗa su a wuri guda, mutanen da suke da hali mai kyau a haɗa su a wuri guda, waɗanda suke da hali mara kyau a haɗa su a wuri guda. Sai na huɗu, idan aka ce aljaziya yana ɗaukan ma'anar albarika ala rukab, zaka ga kowace al'umma ta durƙusa akan gwiwoyi. To kaga fasara biyu, wancan zaka ga kowa ya tsaya akan babban yatsarsa, amma nan kuma fa aka ce kowa ya durƙusa akan gwiwarsa. To wannan fasara sai zama ita ce galibi zaka ga malaman tafsiri suna ɗauka fasaran Al-Hasan al-Basri, fasaran Al-Hasan al-Basri wanda shi ma babban malami ne, yana daga cikin tabi'ai. To idan aka ce tara kullu ummatin jasiya ana nufin me? Zaka ga kowace al'umma barikatan ala rukabi, kowace al'umma ta durƙusa akan gwiwoyinta. To nan ma akwai dalilin da yasa aka ce fassaran jasiya shine barika, don akwai wani hadisi da aka samu na Salman al-Farisi, Allah ya kara masa yarda. Salman al-Farisi yana cewa inna fil qiyamati sa'atun hiya ashru sinin, al-qiyama akwai wani lokaci daya, a ranar qiyama akwai wani lokaci da Allah ya ware shi, wannan lokacin tsawon shekara 10 ne tsawonsa. Yafirru an-nasu fiha jusatan ala rukabihim. Al-Hasan Salman al-Farisi yace waɗannan shekaru 10 din a ranar kiyama mutane za su durƙusa ne akan gwiwoyinsu, akan gwiwoyi mutane za su durƙusa tsawon shekara goma. Shine sai Salman al-Farisi ya ce hatta Ibrahim alayhi salam yunadi rabbahu, wato za a shiga wahala wanda za ta kai ga hatta annabi Ibrahim sai ya ce ma Allah, la as'aluka illa nafsi, ya Allah ban roƙonka komai face kaina, nafsi ta kaina nake kawai, babu wanda yake roƙar ma wasu mutane tsira sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma kowane annabi cewa yake nafsi, to dalilinsa saboda durƙusa wanda za a yi. Salman al-Farisi ya ce tsawon shekara goma ne, to amma bayanin Salman al-Farisi ba shi da wani hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah, babu wani hadisi da ya inganta sai dai tawili game da ayoyin Al-Qur'ani da kuma wasu bayanai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma dai akwai wannan fahimta, mutane za su durƙusa a kan gwiwoyinsu tsawon shekara goma. To sai na ƙarshe, idan aka ce tara kulla ummatin jafiya, ana nufin za ka ga kowace al'umma tana tawali'u, wato kalmar al-jafiya tana ɗaukar ma'anan al-khadi'a, al-zalila, al-khashi'a. Za ka ga kowace al'umma tana tawali'u, wato kowa ta gan shi a ranar ƙiyama za ka gan shi fuskarsa alamar akwai ƙasƙanci. Duk wani ɗan adam da za ka gani ne zai isabi kuma gaskiya ne. To wannan fassaran kalma ta al-jasiya ta biyar kenan. Idan aka ce tara kulla ummatin jasiya, kowace al'umma za ka ganta, al-jasiya ana nufin za ka ga kowace al'umma tana cikin ƙasƙanci, wato ta yi tawali'u, ta sadaukar da kai ga Allah. Wannan fassara ta biyar kenan, kuma ita ma ta dace da wata hujja da aka samu. Misali ta gefen Al-Qur'ani akwai aya ta 87 ta suratul Naml. Allah ya ce wa kullun atawhu dakhirina, kowa zai zo ma Allah yana kaskanci, kaga Allah bai ware wani ba, kullun atawhu dakhirina. Saboda kai kaga kalmar ta al-dakhiru tana daukar ma'anan al-khabi'u waz-zalilu, kowa ka gani fuskarsa akwai alaman kaskanci, akwai alaman tawali'u, akwai alaman yana cikin damuwa, akwai alaman shi ba kowa bane, yana jiran hukuncin Allah. Don haka duk wani wanda za ka dube shi a ranar tashin kiyama za ka ga wanda yake da alamar ya tsira, alamar ya tsira ba sai an gama hisabi. Shi yasa Allah ya cewa kullu ummatin tud'a ila kitabiha, kowace al'umma ana karanta zuwa ga littafi. Wannan shi yasa aka samu addu'ar manzon Allah. Annabi ya yi kowa sani a filin hisabi ɗan adam zai samu kaskanci, saboda ka tun daga duniya manzon Allah yake ta roƙon Allah, Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal 'aylati wal amna yawmal khawfi. Wannan addu'ar manzon Allah ce, Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal 'aylati wal amna yawmal khawfi, ya Allah ina roƙonka ka bani kwanciyar hankali ranar da ƴan adam za su samu tashin hankali. Shine yawmal khawfi, ranar da ake samun fargaba, ranar da ake shiga cikin tashin hankali shine ranar kiyama. To annabi yana roƙon Allah ya ce, Allah ka bani kwanciyar hankali a wannan rana. Kuma babu shakka akwai mutanen da Allah yana tsare su daga fargaba, daga firgita, daga razana na wannan rana ta kiyama. Allah yana da wasu mutanen da yake tsarewa, Allah ka samu na ciki. To wannan addu'ar ta manzon Allah tana sahihul adabi al-mufrad, hadisin 141. Yana da kyau mu rika roƙon Allah tun kafin tsayuwar hisabi, Allah ya sauwaƙe mana wannan tsayuwar da za mu fuskance ta a ranar tashin kiyama. Kaga addu'ar manzon Allah bata tsaya da duniya ba, shi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata damuwar da za ta same shi a nan duniya ko a lahira. Saboda haka annabi yana addu'a, kaga dai ba a je lahiran ba, amma manzon Allah yake cewa اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. الله إنا روبانك كبان وكنشير هنكلي أرانا تاشن هنكلي. تو إذن مكدوبي ودن نفسر ولي قدى بيار ودن بيان كشي بيار ومدى من ذلك نبدا الجاسية ذاك داني هو البياني ياسا مهجا إن غنتجيا don haka sai duk wannan bayanan gaskiya ne kuma abin da suke karantar da mu shine ita kiyama ba hali ɗaya take da shi ba tsayuwar da za a yi a filin hisabi ba hali guda ba ne wannan shi yake karantar da mu halayen daban-daban ne halaye suna canzawa wato halayen tsayuwar suna canzawa saboda tsayuwar da za a yi tana da tsawo lokaci ne mai tsayi to zaka samu wannan tsayuwar tana caccanzawa yanayinta abinda hadisan manzon Allah suka nuna mana kenan misali anan mun karanta daga cikin fassarar da malamai suka bayar wato shine cewa mutane za su tsaya akan manyan yatsun kafafunsu to daga cikin hujjoji mun karanta hadisan Abdullah ibn Amr yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yauma yaqumun nasu li rabbil alamin sannan manzon Allah yake cewa kayfa bikum idza jama'akum Allah kama yajma'un nablu fil kinana ya za ku yi idan Allah ya tattara ku a wuri guda kamar yanda ake tattaro kifiyoyi a cikin kwari yanda ake hada kifiya a wuri guda haka Allah zai matse ku saboda wannan matsewar da za a samu shi yasa mutane za su yi zufa wanda sai ya zama kogi waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
idan ka dubi wannan hadisi kaga ya gwada mana cewa za a samu matsi a ranar kiyama wannan hadisin yana nuna mai akwai matsi saboda tsabar matsi ɗin yasa mutane za su rika tsayawa ne akan manyan yatsun kafafunsu to amma kar ka dauka tsawon hisabi din gaba ɗaya haka abin yake ba haka bane akwai lokaci kuma da za a samu fili a filin hisabi din babu matsin kaga wannan matsin kar ka dauka har a gama tsayuwar ne akwai wani lokaci da kuma za a samu yanayi a tsayuwar hisabi din ta yanda babu matsin fili ne gashi nan misalinsa shi ne da Allah madaukake yake ce mana yawma tuwalluna mudbirina ranar da za ku juya ku ruga da gudu sai Allah yake malakum min Allahi min asim amma kuma babu wani mai tsare ku daga Allah wa man yudlilillahu fama lahu min hadi ai wanda Allah ya fitar da shi babu mai shiryar da shi kaga ya gwada ashe a filin misali za a samu wani yanayi ta inda akwai sarari har ma mutum zai iya bari ruga a guje don Allah da kansa ya faɗa yawma tuwalluna mudbirina ranar da za ku juya ku ruga a guje sai Allah ya ce sai dai gudun ku bai da amfani malakum min Allahi min asi babu wani mai tsare ku daga Allah subhanahu wa ta'ala to kuma sannan in ka dawo ta gefen hadisin manzon Allah akwai hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito yana babu ismi mani izzakati hadisi na 2287 hadisin Abu Huraira wannan hadisin mun sha jinsa kuma wannan shi yake nuna maka wani yanayi da mutane suke samu a tsayuwar hisabi domin abinda hadisin ya nuna annabi yake ce masa sahabbai ma min sahibi zahabin wala fiddatin babu wani mutumin da zai tara zinari da azurfa la yu'addi minha haqqaha idan dai baya bayar da haƙƙin zinarin nan da kuma haƙƙin azurfan wato idan kana da kuɗi kenan baka fitar ma wannan dukiyar zakka illa idza kana yawmul qiyama to idan kiyama ta tsaya sufihat lahu safa'ihu min nari sai a saka waɗannan dukiya sai a sa zinari da azurfa ɗin a cikin wuta a narka a mai da su faifayi wannan faifai fa uhmiya alaiha fi nari jahannam za a rika sa su a cikin wutar jahannama sai sun yi zafi fa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahru sai a rika manna wa mai wannan kudin a manna masa wannan faifai ta bayansa ta gefansa ta gabansa za a manna wannan faifayin ba za a cire ba sai yayi sanyi wannan a tsayuwar hisabi ne ba wai an riga an shiga wuta bane a tsayuwar hisabi ne kafin a yi mar hisabi mai dukiyar da bai fitar da zakka ba kenan sai manzo Allah ya ce kullama baradat duk sa'ilin da wannan faifayin yayi sanyi uidat lahu sai a sake mai da shi wutar jahannama a gasa sai yayi safi a sake cirowa a mammanna mishi sai annabi ya ce fi yawmin kana miqdaruhu kuma tsawon wannan ranan 50,000 sana shekara 50,000 ne maza Allah sai ya ce kuma wannan ba azabar su kenan kawai ba wannan ana mar horo ne hatta yuquba bainal ibadi sai an gama hukunci tsakanin bayi kaga a tsayuwar hisabi kenan annabi ya ce idan an gama hukunci fayara sabilahu sai mutum ya ga hanyarsa imma ila jannatin wa imma ila nari ba mamaki ya tafi aljanna ba mamaki ya tafi wuta to ba mamaki kenan alkhairin sa ya rinjaya amma dai sai an mar azaba ta kin bayar da zakka a kan lokaci domin haka yasa shi da zakka dole ne ga musulmi to kaga yadda ake ma wannan azaba to ta wannan kenan sai ka ji bayani da biyu da manzon Allah ya yi domin Abu Hurairah ya ce da annabi ya faɗi wannan ila sai aka ce ya rasulullahi farjibul to mun ji mutumin da ya ki ba da zakkan zinari da azurfa kenan ya rasulullahi to ina ga mutumin da yake da raquma bai ba da zakka ba kana sai annabi ya ce to bari ku ji wala sahibu ibl babu wani mutumin da ke da raquma la yu'addi haqqaha inda baya bayar da haƙƙin waɗannan raquma to sai annabi ya bayyana wa min haqqiha halbuha yawma wardiha annabi ya bayyana duka alkhairi da mutum yake yi da raquma idan yana da shi kamar misali idan kana da garken raquma ka kanta su madara ka ba wa mutane yace illa iza kana yawmal qiyama to idan dai wannan mutumin baya bada hakkokin Allah to idan kiyama ta tsaya butiha lahu biqa'in karkar za a shimfiɗa mar fili manzo Allah yake alkarkar mana almustawi alwasi mai fadi fili ne mai fadi mai tsawo ba shi kaga wannan mutum ko babu shi an cire shi daga inda mutane suke samun kunci manzo Allah yake za a kai shi wani guri ne fili sarari ne awfara ma kanat manzo Allah yake ta inda wato kasa tafi fadi duk inda mutum yake fatan ya ga fili mai fadi to wannan fili na isa to idan aka samar da wannan filin la yafqidu minha fasilan wahida sai a tattaro raquman da da mutum yake da su a duniya za a kawo su wannan filin annabi ya ce ko da karami mutum ba zai rasa ba kaga kenan duk yawan raquman da kake kamar laka Allah zai kawo su a wannan filin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin waɗannan raquman taqa'uhu shine su ta sukuwa suna kaka mutum bi afafiha yawan raquman nan duka kowane raqumi sai ya kaka mutum da kafar shi wa taqubuhu bi afwahiha sannan kuma su rika cizon shi da bakunan shi raqumi ya cije shi ya taka shi ya wuce wannan yazo ya cije shi ya taka shi haka za a jera raquman idan sun kai 1000 to sai sun dukan wannan mai raquman kowane raqumi sai ya taka shi ya cije shi kullama marra alayhi ula harudda alayhi ukraha manzo Allah yace sai raquman sun kare kaf sai a sake dawo da su a sake jera su daga farko zuwa ƙarshe mutumin nan yana kwance raquman suna ta sukuwa a kan shi suna cizon shi to kaga nan gurin ai babu mace ya zama to wuri ne mai fadi da Allah ya bayar kaga kenan yanayin kiyama ba siffa guda bane saboda wannan hadisin na manzon Allah shi ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana shi ma haka azabar za ta zama tsawon yini guda wanda tsayinsa ya kai shekara 50,000 hatta yuqda bayna al-ibadi fa yara sabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar ila sai aka ce ya rasulullah fal-baqaru ina ga mai shanu akwai mutumin da yana da shanu baya fitta zakka walganam da mutumin da yake da awakai baya fitta zakka sai annabi ya hada su wala sahibu ganabin wala bakari la yu'addi minha haqqaha babu mutumin da Allah zai ba shi rago ko shanu mutumin da Allah zai ba shi shanu da awakai idan ne baya fitta hakkoki na zakka illa idza kana yawmul qiyama butiha lahu biqa'in karkar la yafqudu minha shay'an yanda aka yi wa mai raƙumi haka za a yi wa mai saniya da ko mai awakai za a samar da fili ne mai fadi a kawo shanun gaba daya duk shanun da kamar laka sai an tattaro su a gurin haka annabi ya faɗa la yafqidu minha shay'an ba za ka rasa dabba daya daga cikin dabbobin da Allah ya baka a duniya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai laisa fiha aqsa'u sai dai kuma a ranan babu wata dabban da take da murdaddan kaho wala jarha'u sannan kuma babu wata dabban da ba ta da kaho in ma saniyarka a duniya ba ta da kaho to a lahira za ta tashi da kaho idan kuma saniyarka a duniya kahonta a murde yake to annal lahiran za ta tashi kahon a miƙe suke don haka annabi ya ce laisa fiha aqsa'u wala jalha'u babu mai murdaddan kaho sannan ba mara kaho wala abu babu babu kuma wanda kahonta ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aiki guda ne wanda bai fidda zakka na shanu da wanda bai fidda zakkan awakai to abinda za su yi tantahu bi quruniha shanun nan da awakan za su yi ta tunkurin ne su tunkuri za su yi ta yi wa ta tsawuhu bi abyadhlafiha za su rika taka shi da kafafunsu da shanun da waɗannan awakai kuma kowanne zai biyo ya tunkuri mutum ya taka shi ya wuce sai annabi ya ce kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha idan na ƙarshe sun wuce a dawo da su tun daga farko ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana to anan in ka bibi wannan hadisin kaga ya nuna cewa akwai fili mai fadi a ranar kiyama wannan filin na mutum guda ne daga shi sai dabbobinsa kaga ya saba ma wancan tsayuwar da za a yi kuma wannan hadisin shi ma ya inganta yana sahihu abi daud hadisi na 1462 don haka shekara 50,000 kan tabbas wannan babu makawa ba a taɓa samun wani wata riwaya da ta saba ma hakan ba kamar yadda Muhammad al-Amin Shankiti ya faɗa a littafin dafu ihamil iftirar littafin da ya rubuta musamman saboda warware mushkiloli waɗanda aka samu game da ayoyin Al-Qur'ani za ka gani a shafi na 172 shafi na 172 don haka ita kiyama al'amarinta ba kamar duniya ba ne kamar yadda ka gani wata tsayuwar akwai matsi wata tsayuwar kuma fili ne babu matsi to sannan kuma gashi an ce shekara 50,000 ne to abinda ke gwada maka ma tsayuwa ta lahira ba irin ta duniya ba ne wannan shekara 50,000 ɗin babu shakka gaskiya ne to amma an samu riwayoyin da suka nuna akwai bambanci tsakanin musulmin kwarai wato tsakanin musulmi da mutumin banza akwai bambanci misali na daya ta hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace yawmul qiyamati taqaddari ma baina adh-dhuhri wal 'asri tsayuwar kiyama dadewar ba ta wuce kamar tsakanin sallar azhar zuwa al'asr tazaran da take tsakanin azhar da al'asr shine iyakan dadewar da mutane za su yi a filin misali amma kaga hadisai sun inganta daga manzon Allah wanda annabi ya tabbatar shekara 50,000 ne shekara 50 wanda riwayar kuma da annabi yace tsawon tsayuwar bai wuce tsakanin azhar da al'asar ba riwayar ta inganta tana sahihu jami'i sahih hadisin 1193 wannan shi yake nuna maka al'amura na lahira ba kaman duniya bane ba ka da ikon aiki da tunaninka game da al'amari na lahira riwaya ta biyu ita ce riwayar Abdullah bin Abbas da kuma Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin to sai manzo Allah ya ce miqdaruhu nisfu yawmin miqdaru nisfu yawmin min 50,000 sana fayuhawwanu dhalika 'ala al-mu'min manzo Allah ya ce ko da yake tsayuwar shekara 50 amma Allah zai sauwake wannan tsayuwa ga mu'mini to kaga wannan shi ya tabbatar mana dalilin da yasa aka samu bambanci ta wajen lokaci Allah zai sauwake wannan tsayuwar ga mai imani Allah ka samu ni to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya yace ka tadalli ash-shams lil ghurubi ila an taghruba mutumin da yake da imani Allah yana sassauta mar dadewar da zai yi a filin misali kamar lokacin da rana ta karkata za ta buya da kuma lokacin da jikinta ya gama buya kaga kenan bayan la'asar zuwa buya rana a wancan riwaya ta farko kamar tsakanin azhar da la'asar a riwaya ta biyu fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tadalli shamsi lil ghurubi kaga ba wai ma daga la'asar bane daga lokacin da rana ta karkata za ta buya daga wannan lokacin da ta karkata ila an taghrub zuwa lokacin da ta gama buya shine dadewar da mu'mini zai yi a filin misali wannan kuma riwayar ita ma ta inganta har yanzu tana sahihu targhib hadisin 3589 me ya bambanta su kaga wancan an ce mumini wannan ma an ce mumini kaga ya bada cewa muminan ma wato ba darajar su ɗaya bane akwai mumini wanda daɗe wasu alfilin hisabi kamar tsakanin azhar da al'asar akwai muminin da daɗe wasu alfilin hisabi bai kai hakan ba kamar lokacin da rana ta karkata za ta kuye ne zuwa kuyanta kaga kina akwai mutumin da daɗewar ba ta da yawa yana zuwa filin misali an gama ya wuce aljanna Allah ya samu naci akwai riwaya ta uku ita ce riwayar Abu Sa'id al-Khudri nan kuma aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah an ce yawmun kana miqdaruhu 50,000 sana wanda Allah ya faɗa a suratul qalam yawmun suratul ma'arij yawmun kana miqdaruhu 50,000 sana rana guda ce amma kimar yawan wato dadewanta kamar shekara 50 ne ma aqwala hazal yawm wannan yini kana da tsayin gaske wani ne yake da manzo Allah sai Allah ya ce wallabi nafsi biyadiki ina muku rantsuwa da wanda raina ke hannunsa innahu layukhaffafu 'ala al-mu'min ana sassauta wannan tsayuwar ga mumini hatta ya kuna akhaffa alayhi min salatin maktuba yusalliha fid dunya dadewar da mutum zai yi a filin hisabi manzo Allah ya ce bai kai dadewar da mutum yake yi a lokacin da ya tsaya zai sallar farilla ba kaga idan aka ce sallar farilla misali sallar asuba ko sallar azhar ko sallar asar da annabi ya ce min salatin maktuba yusalliha fid dunya muqaddara za ka yi minti 10 a sallah kafin ka gama sallan farilla to sai annabi ya ce minti 10 shine dadewar ka a filin hisabi wannan hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da kuma al-musnad al-imam abi ya'la ko isnaduhu hasan ko da ke akwai malaman da suke ganin isnadin sa yana da ɗan rauni bai kai waɗancan riwayoyin ba amma hakika akwai malaman da su inganta wannan hadisi kaga kenan annabi ya daɗa nuna mana bambanci na dadewar mutane a tsayi wanda za a yi a ranar kiyama akwai mutumin da dadewar sa bata wuce wato dadewar da mutane suke a lokacin sallan farilla to sannan akwai dalili na ƙarshe wanda zamu bayar da hadisin Anas bin Malik hadisin Anas bin Malik wanda mun shaji wannan hadisin shi ma yana daga cikin dalilai da suke nuna maka yanayin tsayuwar filin hisabi ba ɗaya ba ne idan an gaya maka wani wurin akwai matsi ko wani wurin kuma akwai sarari babu matsi daga cikin dalilai da suke nuna cewar filin hisabi al'amarinsa ba ɗaya ba ne shi ne hadisin Anas hadisi ne mutawatir wanda sahabban annabi da yawa sun ruwaito hadisin ceto hadisin ceto don abinda hadisin ya zo da bayani shi ne mutane za su tsaya shekara 40,000 ana jiran hisabi ba a yi hisabi ba sai mutane su rika shawara da juna ya kamata mu nemi ceto na manyan mutane sai a ce to da waye za mu nemi cetonsa ceto a yi mu je ga annabi Adam manzon Allah ya ce innahum ya'tuna Adam sai mutane su je ga annabi Adam to ashe kaga kenan akwai fili akwai walwala ta inda mutane za su ma iya tafiya a filin hisabi sai annabi ya ce summa nuhan bayan an je ga annabi Adam a zo ga annabi Nuhu summa Ibrahim summa Musa summa Isa idan an zo ga annabi Isa alaihi salam muna so ka cece mu Allah ya mana hisabi mu bar wannan guri fa yaqul lahum Isa alaihi salam sai annabi Isa ya ce izhabu ila Muhammadin ku je ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda yasa nace ku je ga annabi fa innahu abdun usura lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara shine kadai dan adam wanda alqur'ani ya tabbatar Allah ya gafarta mishi laifin gaba da baya don haka in ma akwai wanda zai iya ceto in ma akwai wanda zai iya magana a yau Allah ya saurare shi to shine mutumin da an gafarta mishi wanda ya tabbata cewa an gafarta masa laifin gaba da na baya shine sai manzo Allah ya ce fa ya tuni sai mutane su zo gare ni ashe kaga akwai fili kenan har annabi ya ce mutane za su zo gare ni fa azhabu ni kuma zan tafi fa idza ra'aytu rabbi idan naga Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam idan naga Allah kharartu lahu sajidan sai in fadi in masa sujuda fa ahmadu rabbi bi mahamida yaftahuha alayya zan yi tayyibon Allah da wasu kalmomin yabo wadanda Allah zai bude ni a wannan ranar la uhsinuha al'ana annabi ya ce a yanzu kam ban iya waɗannan kalmomi na zikirin ba manzo Allah ya ce bai san su ba kaga ba da a sanar da annabi kalmomin da zai roki Allah ya Allah ya bashi damar ceto ba annabi ba za a sanar da shi ba sai an tashi a filin hisabi to idan annabi ya faɗi ya sujuda Allah ya sanar da shi wasu kalmomi yayyabo ga Allah ya roke shi sai a ce ai Muhammad irfa ra'saka ya kai Muhammad dago kanka wa qul yusma ka faɗi abinda duk zaka faɗa za a saurare ka wa shafi tu shaffa wato washfa tu shaffa ka nemi ceto Allah zai baka wannan dama to wannan hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban kuma mun sani hadisi ne muttafaqun alai yana sahih al-bukhari a wurare daban-daban babu kaulillahi ta'ala lima khalaqtu bi yadai inda Allah yake cewa ya kai iblis me ya hana kai sujuda gare ni da Imam Bukhari yake fassara wannan aya suratu sad sai ka hadisin 6975 hadisin Anas bin Malik wanda ke bayanin yadda mutane za su je neman ceto gurin annabawa hadisin yana sahih Bukhari babu tarkin hiyal yana babun fis zakati wa Allah yufarrika baina mustamin Al-Imam Bukhari ya kawo shi a wurare da yawa saboda haka yasa wannan ya nuna cewar ita kiyama akwai wani yanayi wanda ake samu fili ta inda har mutane suna walwala akwai yanayin da kuma ba a samu fili saboda haka sauki ya tabbata mutumin da ya tabbata yana da imani to shine Allah yake sauke marsa yiwa wanda kuma ya mutu yana da laifi to wannan mutum yana samu halin tsayuwa a ranar tashin kiyama Allah ya kare a kuma akwai riwayar Abu Hurairah har yanzu wanda muna ji kuma wannan ma misali ne wanda yake nuna maka cewa kiyama tana da fili wannan ya zo ta hadisin Abu Hurairah yakunu kanzu ahadikum yawmal qiyamati shujaan aqra wanda a wannan hadisin annabi yake cewa Allah zai mayar da dukiyar dan adam sai ta zama macijiya sai Allah ya maida wannan dukiyar ta zama maciji macijin nan babban maciji annabi yace yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama to wannan macijin za a sa ya nemi shi dukiyar ka ce an maida ita ta zama macijiya shine manzo Allah yace ya firru min sahibihu saboda haka mai dukiyar gudu yake dukiyar kuma tana bin shi saboda dukiyarsa din an maida ita ta zama maciji amma dukiyar da ya zama to ba a cire hakkokin Allah ba kenan amma dukiyar da aka cire hakkin Allah ba ta zama ukuba ga mai ita wato annabi yana magana ne akan mutumin da ya samu dukiya bai fitar da hakkokin Allah ba ya firru min sahibihu in mai dukiyar yana gudu fa ya tsurmuhu ita kuma dukiyar tana neman shi kaga kenan ashe filin hisabin yana da girma mutum ya ruga dukiyar na bin shi wa yaqulu kuma dukiyar tana cewa ana kanzuka ka tsaya ni ne dukiyar nan da ka boye fa ba makiyin ka bane ni ne dukiyar ka tsaya ka jira ni ta amma ba zai tsaya ba yana ta gudu saboda ya san tsayuwar ba alheri ba manzo Allah ya ce wallahi na rantse da Allah lan ya zala ya tulubuhu sai da annabi ya rantse ya ce dukiyar ba za ta bar bin mutumin nan ba za ta dinga bin sa to kaga dai dukiyar nan ba za ta gaji ba ito ba za ta gaji ba kai kuma za ta gaji duk iya gudun ka akwai gajiyar da za ta yi hatta ya busuqa yadahu manzo Allah ya ce karshen ta mutum da kansa zai mika hannun shi wato ne mukan ya tsaya ta cinye shi duka sai ya mika mata hannu fayulqimaha fahu wannan duke sai ta bude baki sai ta gatsa hannun sai ta gutsire to amma wannan ya fi mara sauki maimakon a ce ya tsaya wannan macijin ya lankwabe shi gaba daya saboda haka sai ya mika wa dukiyar hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da kansa zai mika ma wannan dukiyar hannunsa wannan riwaya ta Imam Bukhari kenan to a riwaya ta Imam Muslim da ya zo ta hadisin Jabir bayan hadisin Abu Hurairah akwai riwayar Jabir tana babu ismi mani izzakati babi game da laifin mai kin bayar da zakka hadisin 984 ya zo ta hadisin Jabir shi ma Jabir haka ya bada labari daga manzon Allah wala min sahibi malin la yu'addi zakatahu babu wani mai dukiyan da baya bayar da wannan zakka illa tahawwala yawmal qiyamati shuja'an aqra face wannan dukiyar ta zama macijiya a wannan ranar Allah zai maida dukiyar ta zama macijiya yatba sahibahu haisu ma zahaba wannan dukiyar za ta yi ta bin mutum duk ta inda ya tafi wa huwa yafirru minhu kuma shi mutum ba zai daina gudun wannan dukiyar ba kaga anan dukiyar kake nema a can kuma gudun ta kake wa yuqalu sai a rika cewa haza maluka allazi kunta tabakkalu bihi ai wannan dukiyar da kake tarowa din nan ita ce ka tsaya mana a baka abun ka fa idza ra'a annahu la budda minhu annabi yace zai yi ta gudu dukiyar ba za ta barbe shi ba to in yaga babu makawa dukiyar sai ta same shi adkhala yadahu fi fihi a hadisin Jabir manzo Allah yace shi da kansa zai dauki hannun shi ya saka a bakin macijin saboda wannan shi ya fi mar sauki fa ja'ala yaqdamuha kama yaqdamu al-fahlu manzo Allah yace haka dukiyar wannan macijin zai dinga tauna hannu zai dinga tauna hannu yanda ka san raƙumi yana tauna wato yanda ka san taunan raƙumi kana jin ƙara to haka ake tauna hannun mutumin nan dukiyar tashi ita ce ta zama macijiya take tauna hannun shi Allah ta kare saboda haka yasa waɗannan fassarori gaba ɗaya guda biyar da malamai suka yi sun dace da ita wannan kalma ta ajasiya idan an ce durkusawa ne mutane za su yi a filin hisabi wanda ya samu dalilai ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta haka nan kuma idan aka ce tsayuwa ne akan manyan yatsu shi ma an samu hujjoji a kansa idan an ce ma'anar aljaziya shine tattaro mutane shi ma ya inganta idan aka ce aljaziya shine a ware mutane masu laifi wurinsu daban marasa laifi wurinsu daban shi ma ya dace kowace fahimta aka bayar daga cikin waɗannan fahimtoci babu shakka akwai hujja a kanta daga magabata ko dai sahabi ko kuma tabi'i to sai mu je gaba yace hadha kitabuna yantiqu alaykum
hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun
hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq Allah ke da wannan littafin mu ne wanda yake magana a kanku magana ta gaskiya a ranar kiyama idan aka baka littafi za a faɗi wannan littafin mu ne mai magana akan gaskiya idan Allah ya bawa mutum littafi za a faɗa mishi wannan hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq me yake nufi da mai magana akan gaskiya bila ziyadatin wala nuqsanin littafi ne wanda babu ƙari babu rai littafin da Allah zai baka a kiyama babu ƙari babu rai sai Allah ya ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun mu mun kasance muna rubuta abinda kuke aikatawa a duniya fasara guda kenan wato mun yi umarni ga mala'iku بنسخ أعمالكم يعني بكتبها النسخ الكتب إنا كنا نستنسخ ونكتب ما كنتم تعملون من كسنج منا ربو تعبين لك كي الدنيا سوى دعوة من دك كي ملائكة ينا ربو تعبين فصار ربو تعبين فأما شيء عبد الله بن عباس ينا تشيوا باويني ربو تم لا يكوني الله يكي مغنى فنسا أنامبا Abdullahi bin Abbas yace yansahullahu ma yu'mal kullu yawmin min al-lawhil mahfuz wato a kowace rana ana yin copy daga lawhil mahfuz wannan copy shi ake nufi da al-istinsaf yansahullahu ma yu'mal kullu yawmin min al-lawhil mahfuz fa yuqabilu bihi ma ya'maluhu al-insan saboda adalcin Allah idan aka tashi a ranar lahira idan mala'iku suka kawo takardan aikinsu to sai a yi copy daga lawhil mahfuz inji Abdullahi bin Abbas za a yi copy daga lawhil mahfuz abinda Allah ya rubuta wani kaza zai aikata kuma komarsa kaza ne to yanzu abinda mala'iku suka rubuta ya dace da abinda aka rubuta a lawhil mahfuz ko akwai ƙari sai an kara idan aka kara aka tabbatar babu ƙari to sannan sai a dauki wannan littafi sai a baka kaga shine abin shi Abdullahi bin Abbas yake cewa nastansikhu ba wai asali abinda mala'ika yake rubutawa bane copy na lawhil mahfuz shine wanda za a yi idan aka yi copy na lawhil mahfuz fa yuqabilu bihi ma ya'maluhu al-insan sai a dauko takardan da mala'iku suka rubuta ayyukan dan adam sai a kwatanta da wancan kofi da aka yi da lawhil mahfuz fala yazidu wala yanqus yace awwalu ma khalaqa Allah karmu manta abu na farko da Allah yayi shine alqalami wanda yasa ya dinga rubutun abubuwan da zasu auku to wannan alqalamin ya riga ya rubuta duk wani abu a cikin lawhil mahfuz to wannan rubutun shine wanda za a dauko Abdullahi bin Abbas yace falamma khalaqa Allahu al-khalqa lokacin da Allah ya halicci halittu wa kala bil khalqi hafaza kuma Allah ya sa wa mutane mala'iku wanda suke tsare ayyukan su yahfazuna alaihim a'maluhum falamma qamat al-qiyama to da kiyama ta tsaya a bayanin Abdullahi bin Abbas uridat alaihim a'maluhum saboda ka sai dauko takardu wadanda mala'iku suka rubuta sai a nuna wa mutum to amma ba za a baka wannan littafin ba sai an kwatanta shi da copy na lauhil mahfuz ibn abbas yace wa kila sai a ce hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun abdullah bin abbas yace abinda ake nufi da nastansikhu arabal kitabaini wadannan littafai guda biyu su za a kara da juna da littafin da mala'ika ya rubuta game da aikinka da kuma littafin da alƙalami ya rubuta na kaddara wanda Allah ya hukunta idan sun tabbata fakana sawa'an da wancan littafi da ke cikin lauhi mahfuz da kuma wannan wanda mala'iku suka rubuta to shikenan sai a baka wannan hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim hadisi na 1745 Abdullah bin Abbas ya faɗi haka kuma an samu riwaya daga Abdullah bin Umar wanda shi ma ya faɗi haka zaka gani a kitabun sunna na Ibn Abi Asim hadisi na 106 Abdullah bin Umar yace fa hal takunu nuskhatu illa min shay'in qad furiga minhu Abdullah bin Umar yace idan aka ce an-nuskha kalma ta an-nuskha ba sabon rubutu bane copying abinda an riga an yi shi ne a da don haka idan Allah ya ce nastansikhu wato mun yi copying abinda da muka rubuta muku sannan sai a kwatanta da abinda mala'ika ya rubuta saboda adalcin Allah shi yasa in ka dubi abinda Allah ya faɗa a nan ya ce haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi wannan littafin namu littafi ne wanda ke bayanin gaskiya game da ku baya ga cewar mala'ika baya ƙarya duk abinda mala'ika ya rubuta gaskiya ne duk da haka kuma sai an kara da abinda alƙalami ne ya rubuta ba mala'ika ba alƙalamin ƙaddara shi ya rubuta idan an kara ya tabbata shi ne sai a ba wa mutum littafinsa mai Allah ya ce
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين
فأما الذين آمنوا وعملوا الإيمان وعملوا الصالحات في أيك إن جنتتو فيدخلهم ربهم في رحمته الله ليش قد سوچك رحمة Allah ya sabuni zalika huwa al-fawzul mubin wannan shine rabo mabayyani wa amma alladhina kafaru
wa amma alladhina kafaru afalam takun ayati tutla alaykum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin
wa amma alladhina kafaru wadanda suka kafirce fa yuqalu lahum ga abinda za a gaya musu afalam takun ayati tutla alaikum shin ba a taba karanta muku ayoyina ba ashe da ba a karanta muku ayoyina na alqur'ani ana muku wa'azi idan an yi wa'azin fastakbartum sai ku yi girman kai wa kuntum qauman mujrimin kun kasance mutane masu laifi duk wani mai laifi ya san Allah ya hana saboda babu shakka za ka taba ji an ce kaza ba shi da kyau amma duk da haka mutum ya naci shi ne abinda Allah ya faɗa kaga girman kai da kuma rinjayar laifi wa'idha qila inna wa'ada
Allahi haqqun wa sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma sa'a إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين
وإذا قيل إذا أكت إن وعد الله حق القور الله قسياني وتموت وتنظر والساعة دنيا ما أقوله كسند الله يجيب ومتذاك قاري لا ريب فيها ونبابك وانتو أيام بيوننا إذا sa'ar duniya sa'ar karshe ba ta same ka ba ajali zai zo maka sai da an fada kuntum sai ku rika cewa ma nadiri masa'atu mu ba mu san me ake nufi da sa'ar karshe ba inna zunnu illa zannan babu wani abin da muke face zato wama na halibu sai kini na kungun ba mu tabbatar ba ma ta fi kini suna ma shakkan duniya za ta kare ba shakka kagirai akwai waɗanda har yanzu ba sai zama duniyan nan za ta kare ba saboda ka suna ganin duniyar za ta dawwama har abada suna shakka Allah ya ce wa badalahum sayyi'atu
wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihim yastahzi'un
wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu munanan abinda suka aikata su kai ta bayyana gare su saboda duk wani abu mara kyau da kai Allah sai ya nuna maka a kiyama fa haka bihin ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka yi ta isgilanci game da shi yanzu ya aukan musu saboda mutumin da yake cewa bai yadda akwai lahira ba sai gashi kuma Allah ya tare shi a lahira to kaga abinda yake isgilanci da shi yanzu ya auko masa nadama ta same shi to me za a gaya musu
waqila la yawma nasakum kama nasitum liqa يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
وكيل سيأتي اليوم ننساكم يوم زامي واتي دكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما رندكم كي واتي دوانا هدوة توانا رانا dan bai kamata dan adam ya watsi da ranar kiyama ba wato duk abin da zaka yi ka rika sa lissafi da lahira duk abin da zaka yi ka rika tunani da lahira to idan mutum bai yarda da Allah ba sai ya watsi da lahira idan mutum ya watsi da lahira sai ya tashi gadin sa shine Allah ya ce to yau za mu yi watsi da ku kamar yanda kuka yi watsi da wannan ranar wa ma'awakum an-nar kumukumar kuta ce wa ma lakum min nasirin babu kuma wasu masu taimakon ku a suratul a'raf aya ta 50 fal yawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadu idan ka dawo suratul sajda fazuqu bima nasitum liqa yawmikum hadha inna nasinakum wa zuqu adhab al-khuld bima kuntum ta'malun kaga ya gwada cewa duk mutumin da ya watsi da lahira to Allah zai yi watsi da shi game da rahamarsa a ranar tashin kiyama akwai hadisin Abi bin Hatim wanda manzon Allah yake faɗa hadisin nan yana sahihu Muslim yana kitabu Zuhdul Rataib annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma minkum min ahli babu wani dan adam illa sayukallimuhu rabbuhu fashi Allah zai yi magana da shi laisa bainahu wa bainahu tarjuman babu tafinta a tsakanin mutum da Allah babu mai translating babu wanda zai fassara maka maganar Allah fa yalqa ar-rajul saboda ka Allah zai gamu da mutum sai ya mar tambaya Allah zai ce ma dan adam alam ukrimka shin ban daraja rayuwarka ba babu shakka Allah ya daraja rayuwar dan adam ai idan ka dubi rayuwar dan adam daban da na dabba abincinmu daban ne makwancinmu daban ne tsarin rayuwarmu kowanne Allah ya daraja mu walaqad karramna bani adama Allah ya daga dan adam to Allah sai ya tambaye ka kai ashe ban daraja ka ba a duniya alam uzawwijka ashe ban baka aure ba har mata ta yi alam usakhir laka al-khayla wal-ibla ashe ban hore maka dawakai na hore raquma duk wata dabba ko mai girmanta Allah ya hore ta da dan adam ya kama ta sai ta bi shi kar ka dauka wai dabaraka ne wannan ikon Allah ne Allah ya hore su to Allah sai ya tambayi mutum shine sai annabi ya ce fa yaqulu bala zai ce haka ne shi ashe ban ma kaza ba zai ce haka ne ya Allah fa yaqulu sai Allah ya ce mar afadhananta anta mula annaka mulaqiya shin ko ka taba zaton zaka hadu da ni kuwa Allah zai tambaye mutum in ji annabi Allah zai tambaye kowa ka taba zaton ma zaka hadu da ni kuwa sai yaqulu sai ce la gaskiya bana ma zaton hadu da kai so ka ga kenan wadannan su ne Allah yake magana akan su yace bana zaton hadu da kai kaga ya fada ma Allah gaskiya bai ma yarda akwai lahira ba bai yarda za a tashi a gaban Allah ba Allah ya tambaye shi kana tsammanin haduwa da ni cewa ni ba na tsammanin haduwa da kai sai Allah ya ce to shikenan fal yawma ansaka ni yau zan yi watsi da kai kama nasita ni kamar yadda kai watsi da ni a duniya to kaga sai ya dace da abin da Allah ya faɗa a nan wanda yayi watsi da Allah a duniya to shine ake watsi da shi a ran tashi kiyama Allah ya ce zalikum bi annakum
mutakhattum zalikum bi annakum mutakhattum ayatullahi huzuan wa gharratkum alhayatud dunya فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون
الله يجزا لكم ابن دي سا muke watsi da ku a yau bi annakum tafassum ayati llahi huwa saboda ku riga ayoyin Allah abin isgilanci in ka lura daga cikin kafirai babu wanda ke isgilanci da musulunci kamar yadda wanda bai yarda za a tashi a lahira yake isgilanci ba wanda bai yarda da tashi a lahira ba isgilanci yake da musulunci gaba daya to wannan isgilancin Allah ya yi magana akan sa bi annakum takastum ayati llahi huzwan kun dauki ayoyin Allah a matsayin isgilanci idan an ce za a tashi a lahira yace a to shekara nawa har yanzu ba mu ga wanda aka tashi shi ba Allah ya ce wa garrakum alhayatud dunya nabiyu rayuwar duniya ta ruɗe ku fal yawma to a wannan ranan la yakhrujuna min hadha sita daga azaba ba wala hum yusta'tabuna sannan ba za a karbu hanzarin su ba asali al isti'tabu shine talabuka ila al musibi ar-ruju'i wato ar-ruju'a mutum yace yana buƙatar ya dawo duniya shi ake nufi da al isti'tabu wato neman sauki neman dawowa neman gyara za su ce to Allah mun gane amma muna so a bamu dama mu gyara to wannan roƙon shi ake nufi da isti'tabu mutum ya gyara barnarsa zaka gani a littafin lisanul arab da larabci idan aka ce isti'tabu shine talabuka ila almusi'i arju'a an isa'atihi misalin sa shine a suratul rum ayata 57 فيوم إذن لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون هذا عند الله يفدى وجهن آية هكذا سورة الكهف ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا سورة دوان دكجا أن يواسيد شيء على هرا تباب شكا يواسيد الله الدنيا ni Allah ya ce a ƙarshe
falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin
falillahi alhamdu saboda godiya ta tabbata ga Allah wa rabbis samawati Allah mai gudanar da al'amuran sammai wa rabbil ardi kuma shi yake gudanar da al'amura na ƙasa wa rabbil alamin Allah ke gudanar da al'amuran talibai gaba daya duk wani abu da ke aukuwa a sama da ƙasa babu wanda ke gudanar da shi in ba Allah ba Allah mun gode ma sai ce wala hul kibriya
wala hul kibriya fis samawati wal ardi wa huwa al aziz wal hakim
yace wala hul kibriya kuma fifiko yana ga Allah al-kibriya shi ne fifiko mun yi magana akan sa a littafin al-hujja ya zo tafassaran ibn al-asiri a littafin an-nihaya mujallal hukm shafin 140 ana ce ma Allah wanda yana daga cikin sunayen Allah al-kabiru sannan ana kiran shi al-mutakabbiru shine mai tabbatar fifiko idan aka ce al-kabiru Allah mai cin komai idan aka ce al-kibriya al-azimu shine Allah mai girma wato wanda fifikon sa ya bayyana shine al-kibriya don haka sai al-kibriya da al-azamatu suna daukan ma'ana guda wala hul kibriya fi samawati wal ardi wato ana nufin fifikon Allah ya tabbata a sammai da ƙasa a sama in ka tafi babu kamar Allah in ka dawo kasa babu kamar Allah sai yace wa huwal azizul hakim kuma Allah shine magwayi mai hikima mai hikima ne yanzu ka dubi yanda ya dauko surar nan suratul jatiya me ayar farko a farkon ta tanzilul kitabi minallahil azizil hakimi mu har muke magana akan shin waye al-azizu Allah ne ko al-qur'ani kuma kowanne ya dace ya dace ka kira al-qur'ani al-azizul hakim ya dace ka kira Allah al-azizul hakim to amma a ƙarshen suran sai ya tabbatar mana ashe da yace al-azizul hakim a farkon suran yana nufin shi kansa ne zaka ce tanzilu minallahi al-azizul hakim to sai ya ce wala bil kibri ya fi samawati wal ardi wa huwa azizul hakim ai shi din ne al-azizu al-hakim wato Allah shine magwayi Allah kuma shine mai hikima wadannan sifofi sun tabbata daga shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك